يا الله يا الله نرقى الله نكينا نرقى بروتك تهت بيبا قول مهاتا بياني كدا قول مهاتا بياني كدا
kasashen da su kai Najeriya ba masu yi tunda aka kafa mulkin Najeriya ya zo hannunmu daga mulkin Bature mata suke neman waɗannan ƴanci
da yawan maza suna ganin koke-koke mu da muka kai suna ganin idan har an amince mana suna ganin tamkar kaban mata za su kwace mulkin Najeriya
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace after you ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Burin mata a Najeriya na samun kaso 35 na guraben siyasa ya gamu da cikas. Bayan da Majalisar Dokokin Tarayyar Najeriya ta yi fitali da kudirin a farkon wannan watan, lamarin ya haɗa mata suka gudanar da zanga-zangar lumana da kuma lasar takobin ci gaba da tada ƙayar baya har sai haƙarsu ta cimma ruwa. Batun da za mu haska fitila kenan a yau. Makilinmu Madina Dauda ta zagoranci zaman tattaunawa da wasu mata ta kuma fara da bayyana buƙatar da matan suka gabatar a gaban majalisa.
Suna son a ba su kujeru na musamman da za su iya tsayawa takara a majalisun ƙasar da na tarayya da na jihohi. Akwai batun ƴancin zama ƴar ƙasa a sakamakon aure da kuma batun a ba su kashi 35 cikin 100 na mukamai. Waɗannan buƙatun suna ƙunshe ne a ƙudurori biyar, wato doka ta 35, 36, 37, 38 da kuma ta 68. Dokar farko ƙudurin samar da kujeru na musamman ga mata a majalisar dokokin ƙasa da kuma majalisun jihohi. Ƙudurin doka don faɗaɗa iyakar zama ɗan ƙasa ta hanyar rajista. Ƙudurin doka don samar da matakan tabbatar da mata a harkokin gudanarwar jam'iyyun siyasa. Ƙudurin doka don samar da sharuɗan cancantar zama ɗan asalin jiha a Najeriya. Da ƙudurin doka na ba mata kaso a majalisar zartarwa ta tarayya da na jihohi ko kujerun ministoci da kwamishinoni. Waɗannan su ne ƙudurorin da majalisar ƙasa ta watsi da su, amma majalisar wakilai ta dawo ta ce nan gaba kaɗan za ta sake duba wasu ƙudurori guda uku a cikin guda biyar ɗin. Kuma shi kakacin majalisar wakilai Fane Bajabi Amina ya yi alƙawarin zai yi tuntuɓa da 'yan majalisar dattawa domin su amince da waɗannan ƙudurorin guda uku. To a yau ina tare da mata uku. Akwai tsohuwar ministar harkokin mata ta Najeriya Aisha Ismail, da barista Hassana Ayuba Meriga, da Balaraba Abdullahi, da su za mu tattauna akan wannan batun. Barin fara da ke tsohuwar ministar harkokin mata Hajiya Aisha Ismail. Wai me yasa duk shekarun nan ba ku nemo waɗannan ƴanci ba sai yanzu?
Jama'a assalamu alaikum. Ba haka bane, ba wai ba mu nemi wannan ƴanci ba. Tunda aka kafa mulkin Najeriya ya zo hannunmu daga mulkin Bature mata suke neman waɗannan ƴanci. Na tabbata za ki tuna labarin su Milayo Ransom Kuti, za ki ji labarin su Gambo Sawaba. Sun nemi waɗannan matsayoyi a lokacin a gwamnatocin da suka zo bayan mulkin mallaka, ba a ji su ba. Ni kaina na tuna lokacin da nake riƙe da National Commission for Women, sannan bai zama ministry ba. A lokacin Abacha ya yi ƙoƙari ya yi wannan gyaran kundin nan na Najeriya, kuma sai da muka yi tafiya ta kilomita wajen 5 mu iso da ƙafa don mu nuna musu da yawanmu, muka cika Abuja ba su yi ba. Sannan lokacin Babangida suka fara ƙoƙarin gyara, shi ma muka yi, aka yi ƙoƙari. Lauyoyin Najeriya mata na tuna gaba ɗayansu suka zo har sai da suka ce za su fita daga cikin harkar idan ba a saka waɗannan neman matsayin ba, amma ba su yi ba. Kuma na tuna lokacin da nake riƙe da ministry ɗin mata, shi ma an yi wannan ƙudurin, ba su yi ba. Babban abin zafi shi ne mazan nan su ne shugabannin Najeriya, su suke jewa su ɗauko abin da suka san ba za su yi shi ba, su suke riƙe da mulki. Kuma su suka je suka saka hannu a wannan doka ta Majalisar Ɗinkin Duniya na cewa za su ba mata daga Copenhagen aka ce ko 15, Nairobi 25, Beijing 35. Ai Amerika da ta zanta mahannu ai bace wani abu da Bature yake cewa ratification ba. Idan ka sa dokan duniya aka sa hannu kana da niyya, amma idan kai ratification yanda Bature yake ci to ya zama dokan nan ga lawyer a gaban mu akan ka. Kuma ina so in sanar da ku cewa dokan yara ta duniya General Buhari yana shugaban kafashin rafta mana hannu na United Nations Child Rights Act. Shi kuma General Babangida yana shugaban kafashin shi ma president din yake president din Najeriya shi ya ranta mana hannu kuma ya ratification na CEDAW. Shi ne dokan duniya da aka tsara abubuwan da ya kamata a ba mata. Ai ba yau aka fara ba. Kuma ya kamata a ce ma an fara yi musu tsanani na duniya saboda bayan sun yi sun sa hannu sun yi ratification sai suka koma akwai abin da ita majalisar ɗinkin duniya take kira optional protocol wanda yake idan baka yi ba za a iya sa maka takunkumi ya sirranta da hannu duka za ka gaya muku. Kuma duk wannan lokacin ana bin su mata za mu je assembly za a yi magana da su za a yi menene za mu yi hayaniya duka amma a yau wai 2020 'yan majalisar Najeriya wai su zauna to wannan mata 35 ɗin ya kamata yaushe ne Nairobi ai ya kusa shekara 20 lokacin ne ya kamata a ce mun kai wannan mutum so babu mu nema ba ne duk ko da yaushe mu ne nema amma a kullum aka zo zancen ɗaya ne kawai ba su yarda cewa mu partners ba su yarda ba ne.
So ba kwa ganin Hajji Aisha Ismail ba kwa ganin cewa ina waɗannan kudurorin naku abubuwa ne masu wuya a aiwatar da su
ba su da wani wuya saboda kasashen da su kai Najeriya ba masu yi. Lokacin da muka fara zuwa akwai duk shekara kasashen duniya za su zauna ana kallo a majalisar ɗinkin duniya wasu kudurori da ake kiransu Nairobi Forward Looking Strategy kullum ake yi babu abin da ba a sawa a sani. Na tuna Namibia daga sanda suka samu yanci kafin a zo kan aka bayan an wuce Nairobi da shekara 5 sai da suka mai da yan majalisar su 50-50
wato kashi 50 mata kashi 50 maza
daga sannan kasar su ta samu lafiya daga sannan tattalin arzikin su ya samu ya fafado daga sannan aka fara samu akida wacce ya kamata za ta yi amfani dan adam ba akidar shi ne da muke ciki to ai kin ga lokacin yayi tsawo sai ki rika tunani me yasa za ka rika daukan wuka kana sakawa cikin ka in sun yi wannan hanyar da za ku dauka ku tabbatar wa burinku na ci gaba shine wannan
barin tambaye barista Hassana Ayuba mai riga akwai waɗanda ke ganin kaman idan aka ba ku ku mata waɗannan abubuwa da kuka yi bukata an fita daga demokradiya ya kike kallon shi
eh wannan tambayan haka yake da yawan maza suna ganin koke-koken mu da muka kai suna gani idan ar an amince mana suna gan tamkar kaban mata za su kwace mulkin Najeriya ne wayanda suke majalisa ai sun taba faɗi suka ce in aka bar mata sun yawa a cikin majalisa wata rana fa atta ko su din ba za su samu gurin zama ba saboda haka kara bar mata amma ni kuma sai ina gani ba haka bane mace Allah ya yi ta ne don ta yi taimako Allah ya yi ta ne ta bada shawara mai kyau inda zai baci in mace na nan takan tattaro hankalin mutane ne guri guda takan gaya ma mutane in aka yi haka fa ba daidai bane ai mu bi wannan hanya muka bi wannan hanya za a samu gyara amma kuma sai ga mana cewa a Najeriya ba a duban shi haka to tambayar da zan yi shine su wane ne wanda suke fitowa su yi zabe a kasar mata ne da yara mu ne muke ingiza yayanmu su fito su yi zabe mu ne rana ke da karuwa na bugawa a gurin zabe to tun ba an ce mu kukanmu ba za a ji kukanmu a Najeriya ba mu sai mu bar maza su yi zaben Najeriya mu gani mu kuma za mu zauna gida kuma za mu ce ma yayanmu kar su fito sai maza su yi su taka rawan gani mu gani domin tamkar su yan majalisar nan suna ganin kaman mata sun zo za su kwace musu yanci kuma ba haka bane abin da suke jin tsoro sai su ta mamaki kuma ba haka ya faru ba
to me doka ya ta tanada ne a game da mata shin a dokokin kasan nan akwai inda aka ce a bada kamar yadda Hajji Aisha ta kawo misali da kafar Namibia ko to akwai inda aka ce eh ya kamata a yi wa mata kaza
a dokokin kasa?
To sai ku biyo mu shirin mako mai zuwa domin jin amsar wannan tambayar. Kafin nan, a madadin bakin namu tsohon ministan mata Aisha Ismail da barista Hassana Ayuba mai riga da kuma ƴan gwagwarmaya Balaraba Abdullahi sai jagorar tattaunawa wakilinmu Madina Dauda da kuma Jimbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke muku fata alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. Mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi dan su ne.